الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الخميس 30 غوتر ربيع الأول هجر مائكي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دود آيادة ليه دود أربعين دا شدة wanda ya dace da uku ga watan goma miladiyya haihuwar Annabi Isa alaihi salam shekara 2024 a cikin ikon Allah da iyawarsa yau zamu bude wannan majalisi mai albarka wanda zamu karar da juna a cikin wasu kananan littattafai wayanda suka shafi wato ilimi na addini ai ba sai an hada ba kawai wayanda suka shafi addini saboda shi addini kamar yadda muka sani ba zai yi a ce mutum ya fahimce shi kuma ya aikata shi yadda Allah subhanahu wataala yake buƙatar yayi shi ba dole sai ya karanci abinda aka rubuta dangane da wannan addinin to mun zabi littattafai bangarori daban-daban akwai bangare na mustalahul hadith wanda fanni ne da zai taimaka ma dalibi wajen sanin mustalahat na su malaman hadisi kuma zai taimake ka ka iya tantance abin da ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda bai inganta ba saboda ba duk abin da zaka ji ana fada ko zaka gani a rubuce cikin littattafai cewa Annabi ya ce abin ya tabbata ba wannan abu da farko kenan balma za mu ga littattafai ma waɗanda aka yi rubuce-rubuce waɗanda suka shafi hadisai na ƙarerai zuwa ga Annabi waɗanda ba su tabbata ba za ka ga sun mafi waɗanda suka inganta ɗin yawa sun fi so shi yasa wannan fanni yana da matuƙar muhimmanci na biyu kuma sai abin da ya shafi fiqhu da shi fiqhu kamar yadda malamai suke ba da shawara ko wani yanki ana son dalibi ya karanta abinda yake da alaka da mazhabarsa ko kuma aka saba da shi tumunan son Najeriya da sauran kasashe makwabta zamu ga al-mazhabul maliki shi yake tafiya mazhabul malikiya za mu yi bayani ita ma insha Allah sannan bangare na uku akwai abin da ya shafi an-nahw to saura kuma sai gobe insha Allah ta'ala to wannan uku dai su ne za mu duba a yau za mu fara da shi mustalahul hadith duba da abin da yake da alaka da shi kai tsaye shi ne zancen Annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma ayyukansa to mun zabi wannan littafi da ake kira Nukhbatul Fikr fi mustalahi ahli al-athar shi wannan littafi takaitacce ne amma kuma fa'idarsa to ba fa'ida ce kusan shine dai mataki ko kace na ɗaya ko na biyu wanda ake farawa da shi a wannan janibi akwai al-manzumatul baiquniya ita mun karantar da ita wurare daban-daban to galibi idan an kammala ta wannan shine mataki na farko so in san samu ne ana buƙatar dalibi ya haddace shi akwai wasu malamai da suka yi kokari tunda kun ga nasar ne sun dauke shi sun mayar da shi waƙe su mayar da shi waƙe, ba mamaki in mun kammala matanin to za mu neme su sai mu sassaka su. Wanda ya rubuta wannan littafi sanannen malami ne, sunansa Al-Hafiz. Wane masa laƙabi da Al-Hafiz? Idan an ce Al-Hafiz, to wani title ne a mataki na ilimin hadisi, wanda in mutum ya riga ya kai wannan mataki, kusan abubuwan da ya sani dangane da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama to su suka fi yawa. Sannan mafi yawa na rijalu na hadisi da kake gani, wani ya karbo daga wani, wani ya karbo daga wani, to yana iya rarrabewa tsakanin wannan rawi ana karban maganar sa, wannan kuma ba a karban maganar sa. To sunansa Ahmad ibn Hajar al-Asqalani, ade masa nisba da wannan. San shahararren malami ne, shi ya rubuta littafin Bulughul Maram, haka kuma ya rubuta Fathul Bari da ya sharhi akan Sahihul Bukhari. Sauka kuma yana da littattafai da ya rubuta akan abin da ya shafi maganganu akan Rijalul Hadith. So fitaccen malami ne kusan wannan sha'ani. Wasu mana cewa tun kamin tun bayan rasuwarsa ba a samu kamarsa ba har yanzu, da za ku ga ya rasu hijira da 852. To kaga ya jima, yanzu muna 1446, tun ƙarni na 9 kenan. Allah ya karɓi rayuwarsa. To wannan fannin sani. So akwai shi ma malamin da ya ɗan yi ta hakiki ga littafin, to za mu karanta muƙaddimarsa saboda fa'ida ta kamin mu shiga littafin da kuma bayani akan sunan littafin. Bala ya ce Bismillahirrahmanirrahim, al-muqaddimatu, ko ka ce al-muqaddamatu, ko ka wadalun fataha ko ka yi masa kasara, amma al-kasru ahsan. A ce al-muqaddimatu shi ya fi kyau a wadalun kasara. Alhamdulillahi, godiya ya tabbata ga Allah, rabbil alamina, wato mahalicci ko mai renon halittu gaba daya. Idan ce al-alami da shi ne duk abin da ba Allah ba. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina, salati da sallama su tabbata bisa ga annabi sallallahu alaihi wasallama Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, tare da kuma alihi da sahabbansa baki daya. To a babin addu'a ko salati, malamai suka ce in aka ce alu, to ana nufin wato ummatul ijaba, su ne waɗanda suka amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam, bai takaita iya alin iyalansa kawai ba. So da ka ya shafi duk wani mumini da ya imani da manzon Allah. Amma ana maganar zakka ko wasu abubuwa aka ce alu, to ana nufin su alu aliyin, alu ja'farin, alu aqilin, alu abbasin, to waɗannan su ake nufi da ana magana akan abin da ya shafi zakka da sauransu. Amma abin da ya shafi addu'a kamar irin nan da malai ya kawo, to ana nufin duk wani mumini wanda ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallam. Kenan wa ala alihi sai ka ce da babiya annabi sallallahu alaihi wasallam, wa sahbihi da sahabbansa, sai ya zamo a ambaci sahabbai bayan sun shiga cikin umumin alihi saboda kibarsu da darajarsu. Ajma'in baki daya, ba tare da wariya ba, da su ƴan Shi'a kaga suna wari ba, suna cewa bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya, to ai dukkanin sahabbai sun yi ridda in banda mutum biyar, suka ɗaya ne suka yi saura. To shi yasa malaman sunna in sun zo sai su ce ajma'in. Yawwa, to wannan yana ishara raddi ga su Shi'a. Amma ba'adu, bayan haka, fa inna sharafa kulli ilmin, tabbas daraja kowane ilimi, to bi sharafi ma'lumihi, yana samun daraja ne a dalilin darajar ma'lumihi, abin saninsa, wato abin da ake son a sani ko a karanta. Wa manzilatuhu, haka kuma matsayinsa da darajarsa ta'alu tana daukaka ne bi kadaril hajati ilayhi gurgudun yadda ake da bukatuwa zuwa gare shi wa atharu naf'ihi fil khalqi da kuma wato tasirin tuwan amfanin sa ko kuma bayyana gurabun amfanin sa a cikin halittu yuzhiru fadlahu to wannan shi zai bayyana maka falalarsa ala gairihi akan wanin sa ma'ana duk ilimi to ana kallon me yake karanta to darajar wannan abin da yake karanta shine darajar wannan ilimi so da haka wannan ilimi in ka duba zaka ga yana magana ne akan yana karantar da abin da ya shafi maganganun ma'aiki to darajar maganganun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine darajar sa sannan in kana son ka gane girman amfanin sa sai ka kalli tasirin sa da gurabun sa da yake bayyana cikin al'umma to shine yace wa min ajallil ulubi qadaran daga cikin mafi girman ilmomi wajen kima da daraja wa azami ha naf'an kuma mafi girman amfanin su ilmul hadisi shine ilimin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga ciki kaga ba shi kadai bane tunda akwai alqur'ani ko fa bihi hafizallahu sunnata nabiyhi kuma da shi wannan ilimin ne Allah ya tsare sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba dan da shi ba to kaga da ba a san abin da ya inganta daga annabi da wanda bai inganta ba wa min subul hifzihi yana daga cikin hanyoyin tsare wato shi ilimin hadisi wa min subul hifzihi ta'ala laha yana daga cikin hanyoyin tsarewar Allah laha ga ita sunna din shi ne taskhirul ulama'i rasikhina Allah ya hore wasu manyan malamai rasikhina waɗanda suke kafafu a ilimi litasnifi domin su ware lokaci su ci gaba da rubuce-rubuce fi ulumil hadisi a cikin ilimin hadisi kamar yadda Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun shi alqur'ani Allah ne ya dauki dawai ne ya tsare shi da kansa amma shi hadisi malamai suka ce to da Allah ya tashi kawo hanyar da za a tsare hadisin to sai Allah ya kawo manyan malamai suka yi ta rubuce-rubuce kaza ya inganta kaza bai inganta ba kaza ya inganta kaza bai inganta ba saboda haka shi ma hadisi tsararre ne kamar yadda alqur'ani yake an tsare shi to haka ita ma sunna an tsare ta shi yasa kana jin hadisi to in ya tabbata malamai za su gaya ba in ko bai tabbata ba za su gaya maka za a ce maka ai wannan maganar annabi ce ko kuma a wannan ai ba maganar annabi ba ce wani ya kirkiro ta kaga wannan tsari ne kuma da cikin al'ummomi da Allah ya yi mu kadai ke da wannan mu kadai Allah ya hore mu wannan to sai malam yace ma baina mutawwalin wa mukhtasarin su waɗannan malamai da suka yi rubuce-rubuce akan ulumul hadis akwai wanda wato baina mutawwalin akwai wanda yake an tsawaita bayani akai wato zaka ga manya littattafai a wannan babi wa mukhtasarin akwai kuma waɗanda zaka gansu kuma a takeice ba su da girma sai yace wa min ulaika daga cikin malaman da suka tsayi suka yi wannan aiki akwai al-hafiz ahmad ibn aliyin ibn hajarin rahimahullah to yana daga cikin waɗannan malamai waɗanda suka ba da gudunmawa waɗanda Allah ya tsare sunnar ma'aiki saboda su shi yana daga ciki faqad jama'a fi kitabihi haqiqa ya tattara a cikin littafin sa da ya samu sa suna nukhbatul fikari fi mustalahi ahli al-asr ma'ana wasu kalmomi waɗanda suke zababbu shine nukhba in an ce nukhba shine abinda aka zaba aka tato shi aka rereye shi al-fikar shi kuma wasu al'amurra ne waɗanda suke ana amfani da su domin a san wani abu wanda ba a sani ba kamar yana sai ya ce maka zababbun hanyoyi ko wasu al'amurra da zamu yi amfani da su wajen sanin istilahi na malaman hadisi shi ne abin da yake magana akai ahli al-asr su ne malaman hadisi shi ne ma tafarraqa ko abin da yake ya rarraba to sai tattaro maka shi wanda inda za a ce ka karance shi to zaka je kai ta lalabe cikin littattafai manya wala khasa fihi uluma man sabaka kuma ya talhisin wato ilmomin malamai da suka gabace shi waza da fihi fara'ida ya ƙara abubuwa waɗanda suke gwalagwalai jam'u farida wa fawaida da fa'idodi ma'adiqati listiqra tare da zurfafa bibiyar diddigi ai abi komai abi asalin sa ga cewa din haka yake ko ba haka yake ba shine al-istiqra was-sabri wat-taqsim da kuma tattara abubuwa da ake bukata na kowane bangare shi wannan istilahi ne na malaman usulul fiqh as-sabru wat-taqsim suna kawo shi a babin qiyasi wajen in sun zo magana akan illa masalikul illa to can suke kawo shi to in sun ce as-sabr wa taqsim wato suna nufin idan an samu al-asl abinda yake yana da nassi yana da dalili ana son a riskar da wani abu da yazo sabo a bashi hukuncin wancan asalin to kun san dole sai an yi aiki sai an kalli abinda ya shafi al-illa da sauransu to ita illa din to cikin ta ake bahasa bincike na as-sabr wa taqsim shine za a yi kokari abu na farko da musahiri zai shine dukkanin illoli na wannan al-asl din sai ya tara su yana da illa kaza akwai illa kaza akwai illa kaza idan ya tara su gaba daya to duk abin da yake kuma ba illa bane na wannan hukuncin to sai ya kore shi an gane sannan sai ya koma ga wannan far'u wanda addasa wanda yake sabo shi ma sai ya tattaro illolin sa sai ya hada da waɗancan to idan sun yi muwafaka shikenan sai a riskar da shi ga wannan sai a ce an samu kiyasi to bin wannan hanya ita ake kira da as-sabr wa taqsim za mu karanta ta cikin alfiyatul usul to shine malam yayi anan mana hatta a wannan babi to malam ya bi duk abin da zai kawo maka zaka ga zai kawo maka tarifat daban-daban to kowanne da kaga an kawo maka da wanda aka riskar da shi to an bi diddigi an hada illolin da sufofin wuri kwaya daya ba a samu matsala ba to wannan yana cikin babuka masu zurfi ko masu wahala a harka ta usulul fiqh sai kaga sai malami mai shahidi ya ga mai kiyasi sai wani malami ya zo ya ce ai a kiyasin ba akwai matsala saboda illa far'u ba ta yi daidai da ta al-asl ba an gane ko yawwa kamar yanzu kaga babu nassi da yace ka a shata ba ya ambaci sunan ta ba babu ko a aya ko a hadisi ba samu ba an gane to sai suka ce ai taba din hukuncin ta guda da giya al-khamru shi al-khamru ya zo a nassi sai suka kalla suka ga daga cikin sifofin giya akwai kaza akwai almubazzaranci akwai bugarwa da makamantansu akwai cutarwa da sauransu to suka kallo suka zo suka kalli taba sai suka ga an samu waɗannan illolin da waɗannan sifofin sai suka ce to hukuncin taba shine hukuncin giya to wannan kiyasi kenan aiki ne na malamai duk sanda aka samu sabon abu ya zo to shine sai a koma zuwa ga waɗannan malamai faja'a musannafuhu haza sai wannan littafi nashi da ya rubuta ya zo lukbatan wato abin zaba abin da aka zabo daga cikin abin da magabata suka rubuta mukhtasaratan kuma ya takaita ta kwarai shamila kuma tare da zaman ta mukhtasara kuma ta shafi komai ta kunshi komai zaka ga duk abin da ake bukata ka sani a istilahi to ya kawo maka fatalaqaha ahlul ilmi bil qabul shi ya samu abuta ilimi suka karbi wannan littafin suna koyarwa kuma suna amfani da ita kusan zai yi wahala ka samu wani takaitaccen littafi da yake wannan shahara a wannan babin zai yi wahala kuma ya zama babban madogara ta malamai illa da yake yanzu an daina karanta ruwa to shi yasa wani sai ga kamar yau an ka buga littafin liza amiltu to shi yasa shi Abdul Muhsin shi mai ta hakiki yake cewa sai nan ya aiki ala ta hakikihi akan yin ta hakiki ga littafin mana a fito da shi a tsabtace shi a zabin nuskar da ta yi daidai da rubutun shi wanda ya rubuta littafin sai a buga littafin sai ce dimna silsilati ta hakikil mutuni wanda yana cikin jimillar jerin gwanon ta hakiki na mutuni na ilimi da muke al-idhafiyya waɗanda ake rabawa waɗanda aka raba su min mutuni talibul ilmi daga cikin wato kananan littattafan da dalibin ilimi ya kamata ya koya shi yana cikin aikin da yake a babin musalahul hadis to akwai littafi kaza da kaza da kaza da kaza da dalibi ya kamata ya fara haka ulumul qur'an haka aluga haka kowane fanni to yana daga cikin aikin da shi wannan malami yake yi kusa akwai wata risala ta shi ma da naga an buga mutunu talibul ilmi kusan kowane fanni to ya zakulo maka littattafai kanana da ake indai ka mai da hankali akan su to zaka zama malami saboda shi ilimi ba wai yawan zuwa makaranta bane shi abin da yake so tsari kamar da kuka ga mai malami mai ta'limi ya faɗa indai ka bi hanya wadda ya dace to zaka ga cikin kankanin lokaci ka zama malami sai yake cewa mu'tamidan fi zalika ala nusakhin khatiyya kuma na dogara akan wasu nuskohi waɗanda suke na rubutun hannu dama ka'idar ta hakiki kenan yanzu kana son kai ta hakikin littafi to sai ka koma asalin rubutun hannun ko na malamin ko kuma na waɗanda suka kwafa daga malamin ba zuwa zaka yi ka ga littafi ga Google ka je ka dauko kai ma ka ce ai kai ta hakiki a sai ka koma ka samu rubutun hannu misali ka akwai wata risala da kake so kai ta hakikin ta cikin littafin Mala Abdullahi Gwanu to sai ka je ka samu asalin rubutun sa tunda har yanzu ana samu ko wanda daliban sa suka yi ko daliban daliban sa to sai ka dauko kai kuma sai ka mai da shi rubutun injin na zamani to wannan shi ake kira ta hakiki na ba ta rangane yawwa to shine malam yace nafisatin waɗanda suke masu tsada ya je library ya zazzakulo litazahara fi abha hullatin saboda ta bayyana a cikin mafi banƙayin riga abha shine ahsan hulla kuma shine riga wadda ake sawa ta ado kama wada'a al-musannif kamar yadda shi ibn hajarin ya azata tun farko ba canji ba ka shi ta hakiki ba ka kari ba hatta wani abu kake son ka ci kake da tacewa akai to sai dai ka ja layi sai ka koma can ƙasa ka yi bayanin ka ko da ku kuskuren malami yayi ba a canza in dai daga haka ya hito daga gare shi shi malamin to haka zaka rubuta shi da kuskuren sai ka ja layi sai ka sauke lamba ƙasa sai ka ce to wannan abun kuskure ne saboda dalili kaza amma ba za ka ce a to ai bare in gyara ba ba yan haka nan shi mai littafi shi ke wannan kai kana ya rubuta littafi bayan wasu lokuta in kusakure suka bayyana sai ka gyara amma in na wani ne to sai shi in ya ba shi ya baka izini yace eh to ka gyara na baka izini to wannan sai ka gyara to ba mutu ya riga ya mutu kaga shi kenan duk da wasu zaka ga in sun zo ƙarshen littafi suna rubutawa ko a muqaddima wani in dalibi ya zo mai karatu ya ga abin da ba daidai ba na yi mai izini ya gyara to wannan ba komai to sai ce as'alullah ina roƙon Allah an yanfa'a bihi ya amfanar da al'umma da wannan aikin wa yaj'ala amalana fihi khalisan ya sanya wannan aikin namu ya zamo wato an yi shi ne an kebance shi li wajhihil karim domin samun yardarsa ko fuskar sara na gobe kiyama. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina, Allah ya salati ga Nabi sallallahu alaihi wasallama na Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. To wannan gabatarwa ce ta mai ta hakiki. Sunansa Abdul Muhsin ibn Muhammad ibn al-Qasim, yana koyarwa a Jami'an Madina al-Jami'atul Islamiyya. To sai mu karanta muqaddimar malam sai mu tsaya nan. Wannan abun duka ya bada samfur ne na nusakh da ya amfani da su. Da shi ta hakiki in za ka yi shi to alal aqalli ana son ka tara nuskohi da yawa, kamar kila za ka yi ta hakiki a kan littafin ko al-akhdari ko wani littafi na daban. To sai ka je ka nemo tsofaffin nuskohi kila aqalla 10 ko 20 ko 30, kuma kowace sai ka duba ta tun daga farko har ƙarshe. To wannan shi zai baka natijar wacce ce nuskha ta fi kyau, sai ka dogara gare ta. Allah ya samu gani. To mala yace bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah. Wannan muqaddima ce ta mai littafi. Godiya ya tabbata ga Allah, allazi lam yazal aliman, wanda bai gushe ba yana mai ilimi, qadiran kuma yana mai iko. Wa sallallahu ala sayidina, Allah ya dada salati ga shugabanmu annabi Muhammad, allazi arsalahu, wanda Allah ya aiko shi ilan nasi zuwa ga mutane. Bashiran yana mai bishara, wa nadhiran kuma yana mai gargadi. Wa ala alihi da mabiyansa, wa sahbihi da sahabbansa, wa sallama tasliman kasira, wato ya dada aminci aminci mai yawa gare shi. Mala yace amma ba'du. To bayan wannan abin da ya gabata na basmala da alhamdala da salsala, as-salsala shine yace fa inna tasanifa, wannan magana ce ta al-Hafiz shi Ibn Hajar, yace haƙiƙa rubuce rubuce akwai bambanci tsakanin at-tasnif da at-ta'lif. At-tasnif shi ne rubutu wanda ya shafi, wato rubutu ne wanda yake na kokari ne na shi mai rubutun, ba nakali bane, ba wane da wane, wane ya ce, wane ya ce, wane ya ce, a gane wannan ba a kira ne at-tasnif. A zauna ana zakai ka karanci littattafai masu dimbin yawa, bayan ka gama karatu kila littafi 50 ko 100, to sai kai talhisin fa'idodi da wasu abubuwa sai ka zo ka rubuta, ba tare da ka ce wane da wane ya ce, wane ya ce, wane ya ce. Wannan shi ake kira da at-tasnif. At-ta'lif shi kuma hadawa ne kawai, wane a littafin sa ya ce kaza a shafi na kaza, ka kara ba gaba, wane ma ya ce kaza, ya ce kaza. To wannan shi ake kira da ta'lif. Wannan shine mafi yawancin rubutun zamani a yanzu. Zaka ga mafi yawa duka an-nuqulat ne, wane ya ce, wane ya ce. To wancan na farko shine malanta, an gane shi ya nuna cewa mutun ya goge, ya cika, ya tumbatsa, ya kai, ya kawo. To shine abin da malam yayin nan, shi yasa in mun zo ba za ka je na cewa wani ya ce, wani ya ce ba. Ina fatar an gane. Na'am. To wannan kenan. To sai malam ya ce fi istilahi ahli alhadith, dangane da bayani akan istilahin malaman hadisi, ya ce istilah shine a samu ittifaki na wasu mutane akan amfani da wani abu, yadda wannan ya amfani da shi, haka wannan ya yi, haka ma wannan, haka wannan. To wannan ana kira ne istilahi. Sai ce kadi kasurat, to wanda littattafai sun riga sun yawaita, an yi rubuce rubuce don kusan abinda an kafe yawan rubutu a kansa shine wannan fannin, don fadi gare ba, fadi gare shi, harka hadisi tana da fadi. kuma shi wannan wannan ɗaya ne daga cikin fannoni nashi daban-daban. Akwai ilmul ilal againa shi ma, akwai ilmul tarajum wal wafayat shi ma yana nan, duk a sashen hadisi suke. Sai ce wa busitat, wasu an fadada su, waqtusirat, wasu kuma an takaita su. Fa sa'alani ba'du al-ikhwani, to a dalilin haka ne sai wasu daga cikin sashen yan uwa ko wani daga cikin sashen yan uwa suka tambaye ni tambaya ta neman alfarma. An ce dalibin sa ne Izzuddin ibn Jama'a, an ce shi yayi mai wannan roko cewa to a karaba kalla ya kamata a dan yi mana wani rubutu a takaice dangane da wannan fannin, tunda mutane da yawa sun yi rubuce-rubuce, wasu kuma sun ce a Az-Zarkashi ne wanda duk dai ɗaliban sa ne. To amma shi malam da ya zo anan sai ya boye, kamar dai malamai masu bibiyar diddigi sun ce ɗaya daga ciki ne, ko dai shi Izzuddin ibn Jama'a ko kuma shi Az-Zarkashi. Allahu a'lam. An ulakhisa lahu al-muhimma, in yi mai talkhisin abin da yake mai mahimmanci min zalika daga cikin shi wancan fannin na matsalolin hadis. Fa ajabtu, sai da an sa masa ila su'alihi zuwa ga abin da ya tambaya ko ya roka. Raja'an lindiraji fi tilkal masalik, kuma na an sa masa ne saboda dalili kwaya daya, saboda kaunar shiga shine alindiraja, nima in shiga cikin zirin tilkal masalik, wato waɗancan kofofi na magabata. Kaga in shi ma ya rubuta, shi ma in an zo rubuta malaman da suka rubuta matsalolin hadis dole bi a kawo shi. To kaga ni ya an tashi musu addu'a, kaga shi ba ya shiga. Tsara bukatar wannan. To nan za mu takaita insha Allah, za mu dinga yi kadan kadan saboda so muke a haddace littafin tunda bai da yawa. Sati biyu za ka haddace wannan littafi insha Allah, ko da kwakwalwar ba ta ja sosai. To sati biyu dai ana abin nan, amma in tana ja sati guda ne. Wasu ba za ka ga kwana uku kwana hudu sun haddace ta. Kwarai da gaske. To Allah ya sa mu dace. To sai mu tsaya nan darasi na biyu, sai a shiga kai tsaye bayani na kan abin da ya shafi shi wannan fanni. Allah ya sa mu dace. Na'am.
Dalibin Izzuddin ibn Jama'a.
Az-Zarkashi. Daliban sa ne. To ana tantama dai. Wannan yana da mahimmanci. Kaga daliban sa ne, amma kuma sai ya ke bayyana.